Sashin Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma tashar mu ta Biyoyi Afrika kan mita 102.5 Zangon FM sai Alfa Radio da ke kuma su Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sarari assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci yau ranar 30 ga watan Janairu na shekarar 2018 Nazar Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da farko ga kanin labarai
a nan sa ran shugaba Trump zai taba wasu bututuwa da dama yayin da zai gabatar da jawabinsa na halin da kasa ke ciki a daren yau Talata za ku ji waɗannan bututuwa ne Dakarun ƴan aware a Yemen sun yi wa fada shugaban ƙasar da duniya ta amince da shi kawanya sannan shugaban ƴan adawa Raila Odinga ya halarci wani taron da aka rantsar da shi a matsayin shugaban al'umma a Kenya
To a shirin namu na yanzu za ku ji hukumar ƴan sanda ta jihar Taraba ta ci alwashin tabbatar da dokar hana kiwo a sarari za ku ji gwamnatin Najeriya ta damƙa wa gwamnatin Kamaru shugabannin ƴan awaren ƙasar ta Kamaru hasu 47 muna kuma dauke da rahoto na musamman dangane da irin darasin siyasa da muka gani bayan tare jijiyar wuya da wasiƙar tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo wacce rubuta shugaba Muhammadu Buhari a satin da ya gabata ta yi bayan haka za ku ji shirin noma wanda Sarfilu Hashim Guma ya shirya sai kuma kawo amma yanzu ga labaran duniya
to jama'a assalamu alaikum A daren yau Talata ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai yi magana akan karfin tattalin arziki da kuma kira ga manyan jami'an kasar da su hada kai a dauki mataki kan batun shige da fice yayin da zai gabatar da jawabin sa na kan halin da kasa ke ciki. Jawabin nasa wanda za a watsa kai tsaye ta kafar talabijin wanda kuma zai gabatar a gaban taron hadin gwiwar majalisun dokokin kasar na zuwa ne shekara guda bayan da Trump ya hauka ragar mulki. Har ila yau zai gabatar da jawabin ne kusan mako guda bayan da aka kai ruwan rana kan kasafin kuɗi da kuma batun wasu bakin haure waɗanda suka shigo ƙasar nan ta haramtacciyar hanya a lokacin suna yara. Wannan takaddama ta kai ga har aka rufe ma'aikatan gwamnati. Jami'an fadar shugaban Amurka ta White House sun ce shugaba Trump zai yi magana kan batutuwan da suka shafi ayyukan yi da tattalin arziki da yi wa fannin haraji garan bawul. Da kuma kira ga ƴan majalisun dokoki da su amince da shirinsa na samar da ababen more rayuwa da za a kashe dala trillion ɗaya. Har ila yau ana hasashen zai magana kan batutuwan da suka shafi tsaron ƙasa da shirin mallakar makaman nukiliyan Koriya ta Arewa da kuma samar da daidaito a fannin tsare-tsaren kasuwancin duniya. Kamar yadda yake al'adance a duk lokacin da shugaban ƙasa ya gabatar da jawabin kan halin da ƙasa ke ciki akan baiwa ƴan jam'iyyar Democrat dama su ɗanyi takaitaccen bayani bayan ya kammala jawabin nasa.
Dakarun ƴan aware a Yemen sun yi wa fadar shugaban ƙasar da duniya ta amince da shi kawanya wacce aka kafa a babban birnin na wucin gadi da ke Aden. Lamarin da ya ƙara dagula rikicin siyasar ƙasar wacce ke kudancin ƙasashen Larabawa. Fadawar birnin na Aden a hannun dakarun ƴan awaren shi ya kawo ƙarshen kwanaki biyu da aka kwashe ana ba ta kashi tsakanin dakarun da ke goyon bayan shugaba Abdurrabbu Mansur Hadi da kuma dakarun da ke goyon bayan majalisar wucin gadi ta kudanci wacce aka kafa ta a shekarar da ta gabata domin a farfado da tsohuwar jihar da ke kudancin Yemen mai cin gashin kanta. A shekarar 1990 aka haɗe tsaffin jihohin arewacin da kudancin da ke ƙasar ta Yemen a ƙarƙashin tuta guda. Majalisar wucin gadi ta nemi Hadi da ya kori gwamnatin Prime Minister Ahmed Obaid bin Dagr zuwa ranar Lahadi saboda ana zarginta da cin hanci da kuma mulkin kama karya. Kungiyar bada agajin gaggawa Red Cross ta ce akalla mutane 36 suka rasa rayukansu a faɗan wanda ya faro daga ranar Lahadi.
Duk da barazanar da aka mai ta cewa za a kama shi, shugaban ɗan adawan ƙasar Kenya Raila Odinga ya yi ƙememe ya halarci wani taron rantsar da shi a matsayin shugaban al'umma a Nairobi. Dan shekaru 73 Odinga ya sha alwashin zai zama shugaba na kowa da kowa a gaban dubban jama'a da suka riƙa shewa nuna goyon bayansa a yau Talata a farfajiyar wajen shakatawa nan da ake kira Uhuru Park. Madugun ƴan adawan yana ikirarin cewa an tafka kurakurai a zaben shugaban ƙasar da aka yi a watan Agustan bara wanda hakan ya baiwa Uhuru Kenyatta nasara. To amma kotun kolin ƙasar ta soke zaben a wani mataki da ta ɗauka mai cike da tarihi. Odinga da magoya bayansa sun kauracewa zaben ranar 26 ga watan Oktoba da aka sake suna masu nuna shakkun cewa ba za a yi musu adalci ba. hakan ya baiwa shugaba Kenyatta nasara cikin ruwan sanyi inda ya samu kashi 98 cikin 100 na kuri'un da aka kada aka kuma rantsar da shi a watan da ya biyo bayan zaben.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na Murya Amurka daga nan Washington DC. Gwamnatin sojin kasar Thailand na ci gaba da fuskantar suka saboda ta jinkirta zaben gama gari da za a yi a nan gaba wanda shi ake sa ran zai maido da kasar kan tarbar mulkin farar hula a galla koda na je kana yi kani. Gwamnatin sojin wacce ake wa lakabi da National Council for Peace and Order ko kuma NCPO a takaice ta kasance akan karagar mulkin kasar tun daga shekarar 2014 ta kuma shata jadawali akan yadda za a gudanar da zabe wanda ya kamata a yi a shekarar 2016 to amma Prime Minister kasar General Prayut Chan-o-cha ya saka watan Nuwamba a matsayin lokacin da za a yi zaben lokacin daga baya kafin daga baya kuma ya majalisar dokokin kasar mai cike da sojoji ta mai da zaben zuwa watan Fabrairu shekarar 2019 yanzu haka ana ci gaba da nuna matsan lamba inda har jami'an diplomasiyan kasashen waje su ma suka bada aran muryar su wajen yin zanga-zangar nuna adawa hade da wasu kungiyoyi masu zaman kansu na kasar ta Thailand da kuma bangaren yan adawa a watan mai shekarar 2014 sojojin kasar suka karba mulkin kasar bayan da aka kwashe watanni ana zanga-zangar nuna kyamar zababbiyar gwamnatin Prime Minister Yingluck Shinawatra
matakin da shugaban Amurka Donald Trump ya dauka na yin watsi da shirin zaman sulhu da kungiyar Taliban ya harzuka kungiyar mai tada kayyar baya yayin da malamai Afghanistan ke ci gaba da kiran a kawo karshen matakin soji domin a shawo kan rikicin shi dai shugaban Trump ya kawar da batun tattaunawa da yan kungiyar ta Taliban ya kuma sha alwashin cewa sai ya gama da su yayin da ake ci gaba da samun karin harare a Kabul babban birnin kasar ta Afghanistan wadanda suka kashe daruruwan mutane a yau talata mai magana da yawun shugaba Ashraf Ghani ya ki fitowa fili ya nuna goyen bayansa ga matakin na Trump na kin tattaunawa da kungiyar ta Taliban
labarin duniya kuka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC kamar da kuka ji a farkon shirin hukumar yan sandan jihar Taraba sun ci alwashin tabbatar da dokar hana kiwon sake a fadin jihar ga wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz dauke da cikakken rahoton
a wani yanayi na ba sabon ba rundunar yan sandan jihar Taraba ta ce ma za ta tabbatar da aiwatar da wannan sabon dokar hana kiwo da ke ci gaba da jawo cece-kuce a ciki da ma wajen jihar Taraba wannan mako na zuwa ne yayin da wasu rautanni ke cewa wasu jami'an tsaro tuni suka soma amfani da wannan dokar wajen tatsar makiyaya walau a mota ko kuma bishashe batun da magungiyar makiyaya ke cewa ba za ta saboyi bindiga a ruwa to sai dai kuma rundunar yan sandan jihar ta bakin kakakinta Debbie Misa ta ce za ta sa ido wajen aiwatar da wannan doka kuma duk wanda aka kama yana kare dokar to fa labud da za a kama shi
cewa doka idan an riga an yalwatar da doka ana misali ko doka ne wanda ta fito daga tarayya ko doka ne wanda tana cikin state ko doka ne wanda muna kiran shi bylaws wanda ke na local government duka doka idan an riga an sa har ta zama doka dole ne jami'an tsaro su tabbatar da cewa an sare doka so mu musamman duk dokan da an riga aka kafa kuma an bi shi bisa ga kaida doka ta zama tana aiki bamu da wani abu da zamu yi banda mu tabbatar da cewa dokan da aka kafa ko daga ina ne inda an kafa doka dole ne jami'an tsaro su tabbatar da cewa an sare doka so mu wannan abin da muke yi shine mu tabbatar da cewa duk dokokin kasar nan wanda aka kafa gwamnati suka kafa mu tabbatar da cewa mun sare
eh wai misali kamar wannan doka hana kiyo doka ne da ana cece-kuce a kai kuma ana batu a kotu da sauransu ma Taraba gashi kamar ana amfani da su yan sandan wajen aiwatar da dokar
kore doka inde doka ta zama doka dokan kasa da mun an ba mu cewa mu mu sare dokan kasar nan mu tabbatar da cewa an bi doka da order so idan dai akwai dokan da aka kafa kuma an riga an sa hannu ya zama doka dole ne mu tabbatar da cewa aiki ne wanda aka sa hannu mu tabbatar da cewa an bi dokan nan sannan idan kana magana cewa magana tana ko so idan magana tana ko doka ta mu yan sanda duk hukuncin da kotu ta yanka idan ka rubto mana dole mu bi doka mu da mutane ne dole mu bi doka duk lokacin da muka ga hukunci ta fi sun da mu bi doka na tunda zan gaya maka
to sai dai ko yanda ma aka soma aiwatar da wannan doka yanzu haka ma wasu kungiyoyin al'umma a jihar sun fara mai da martani barista Muhammad Bello Mustafa na kungiyar ci gaban Taraba ta Taraba Concerned Citizen Forum ya soki matakin soma aiwatar da dokar a wannan lokaci da ma kasar ke fama da tashi-tashi hankulan da ke nan saboda rikicin makiyaya da manoma
farko tukuna dokar bata da ainihin mazauna domin ba dokar kware bace ya saba kundin tsarin mulkin Najeriya da ya tanadar a ainihin gaba na hudu ainihin sashi na 36 har zuwa 41 ya tabbatar wa mutane cewa ainihin ƴan ƙasa suna da damar rayuwarsu kuma su ci gaba da ainihin mu'amalar su da kasuwancin su ba tare da tsangwama ba in dai har ba su taka dokan kasa ba to yau sai aka wa kuma suna da dama dan kasa na da daman ya tashi daga garin da yake ya garzaya zuwa wani gari wanda ba nashi ba don a kasa a kundin tsarin mulki duk dan kasa ne zai iya zuwa ko ta ina
katun ko soma aiwatar da dokar sai da gwamnatin jihar Taraba a kiddare Dusan Isiyaku yako gana da manyan sarakunan jihar domin bayyana musu yadda za a gudanar da dokar da kuma rawar da ake son su ma su taka to wai koya lamarin yake Honorable Emmanuel Bello tsohon commissioner yar labarai ne a jihar Taraba wanda yanzu ma ke cikin hadimin gwamnatin jihar ta fuskacin harkokin yar labarai yace a mai kauniyar fahimta kawai wasu ke ma wannan doka
dokan ba ta ne ba da wani different mini ko wani damuwa amma kuma doka ne da aka kafa so that yanzu shiga gonakin mutane ana so a hana wannan interaction domin fada da yake samuwa domin mutane ne in su shiga gonakin wannan ita wannan dokan yanzu ta hana irin wannan tafiyan da za su ce shanu ana yawo da su kutaina dokan ta ce ai da su a daya kuma ka san ba yau ma aka fara irin wannan abun ba ko tun da nan tarabin mu ba ta yau muke ake da su tani a gudiya ba you know ai da su a inda ake tara rai wato ko tun da ma ana yi da su a cikin gar ruga ko kuma garki in ka je mambila wato jambuta nan can Fulani da suke gun ko tun da ka fi ma a yanzu
Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Sai mu tsallaka kasar Kamaru inda hukumar kasar ta bada sanarwar gwamnatin Najeriya ta miƙa mata shugabannin ƴan awaren kasar 47 ga Garba Awwal dauke da ƙarin bayani.
Kakakin gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru kenan Isa Cirimu Bakari a yayin da yake yi wa manema labarai jawabi a ofishinsa da ke birnin Yaounde na nuna godiyarsa ga kasar tarayyar Najeriya domin ta miƙa wa gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ƴan awaren Ingilishin kasar guda 47 waɗanda kasar Kamaru take neman su ruwa a jallo kuma su ne suke neman su raba kasar gida biyu kasancewar suna buƙatan a ba su ƴancinsu domin har sun sanya wa ɓangaren nasu suna Ambazonia kan haka ne tambayi Alhaji Dan Asabe ɗaya ne daga cikin masu faɗa aji a kungiyar ƴan awaren Ingilishin kasar ko ya suka ji da wannan al'amari
to ai akwai doka na da ko a majalisar ɗinkin duniya da ya nuna cewa mutane kamar haka wanda suke zaman jira a ƙasa da za a iya kama su a mayar da su a wannan ƙasar da aka koro su ko kuma da suka gudu don saboda waɗansu dalilu ba akwai dokan majalisar ɗinkin duniya da yake kare su eto magana dai tun da ma wancan hira da muka yi da kai mun ce dama mu ba mu kai wannan matsayin din ba abinda muke tambayan gwamnati ta bar abu ya taba bare zo inda ya iso yanzu nan hakan nan tun da yanzu haka ita ma ta nuna cewa ba ta niyan a zauna a yi sulhu da mu take mu ƴan adawa ne mu ƴan ta'adda kai mu ƴan ta'adda ne ba za ta iya zama kaya kai sulhu da mu ba to mu za mu yi zaman mu na ƴan ta'adda ko ba haka ba yaki dai an san lokacin da take somawa ba san lokacin da take karewa ba
Alhaji Ibrahim mai yaki shi ma dan birnin Kumba ne a bangaren awaren Ingilishin kasar yace bai gaskanta magana da kakakin gwamnatin kasar ta Kamaru yayi ba su wannan baya ba su tsoro
ai musaki ai mu hakan ma ya faru mu abu ne mai kyau a gurin mu domin a yanzu ne tunda duniya ta riga ta san me ake ciki kuma dole kuma duniya kuma ta tsaya su san gayen abin da ake ciki ga yanda za ta tafi da abin ne tuntuni duniya sun magana sun ce in dai akwai in dai abin da ku kira a zauna a yi magana kai sun ki sun ce ba za su zauna ba yanzu suna neman dama duk yanda za a yi a kawo ni tashin hankalin da nika ga ni ga yadda da za dau samu a dora mana a ce wai mun ni kaza
na ci gaba da tambayan ɗaya daga cikin shugabannin kwato hakkin bil'adama na ƙasar jamhuriyar Kamaru Malam Musa Useni ko ya za a yi da waɗanda aka kamo din
wato gaskiya al'amari yana daga cikin ka'idodi na ƙasashe da ƙasa wanda ake kiran shi diplomatic relation cewa idan kuna da ka'ida da wani gari game da mutanen da suka yi ko ta'addanci ko suka yi ata a cikin kasa ko wani abu, gwamnati tana iya amfani da Interpol domin a samu a dawo da mutane. Sai dai matsalolin da ake samu a mafi yawan kasashen Afrika shine idan mutane sun zo wayannan abubuwan din ana wato keta haƙƙi na dan adam ga ciki. To shi yasa yanzu da yake mutanen su 47 ne yana da kyau a yi lissafi a duba ka'ida wane ne daga cikin su ne mutanen da suka kamata su zama mutanen gaskiya, a yi musu shari'a ta gaskiya bisa ga adalcin kula da haƙƙin dan adam.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. Fadallah Muhammad Awal Garba. A kwanakin baya ne dai tsohon shugaban kasar Najeriya Olusegun Obasanjo ya rubuta wasiƙa ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, wanda wasiƙar ta tada jijiyoyin wuya a tsakanin magoya baya da kuma 'yan adawa. To amma sai gashi su biyu shugabannin an gansu a bidiyo suna wasa da dariya a birnin Addis Ababa da ke Ethiopia. Nasiru Adamu El-Hikaya ya yi mana tsokaci akan wannan batu.
Gaisawar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari cikin raha da tsohon shugaba Obasanjo a taron kungiyar Afirka a Addis Ababa ta zama wani darasi da ke nuna ko a ciki akwai wani abu, a fili dai tamkar ba komai a yanayin a yi siyasa ba da gaba ba. In za a tuna makon jiya wasiƙar da Obasanjo ya rubuta ga Buhari da buƙatar sa kare nemi tazarci a 2019 ta zama babban abin muhawara a kafafen labaru da kuma zantawar mutane a majalisun daban-daban. Shin wannan na nuna gwamnatin Buhari ta ɗau shawarar Obasanjo ne ko wasu daga bayanan, ko dai tana gujewa tsarin gwamnatocin baya ne na zama dutse hannu riga ga irin masu wannan ɗabi'ar? In za a tuna mai taimaka shugaban ta fuskar labaru Garba Shehu ya ce Obasanjo baya wakiltar ra'ayin dukkan 'yan Najeriya.
Idan Allah ya kai mu lokacin da shugaba Buhari zai fito ya ce yana son tashi na biyu a mulkinsa, za a yi wa jama'a bayani. Najeriya tana da girma, ai a ce wai baki zai zo ɗaya akan wani magana. Mutum miliyan 180 ɗin nan ba zai yi ba. Ya faɗi ra'ayinsa, mun ji shi, kuma tun da ya magana ma wasu ma sun faɗi nasu ra'ayi. Kuma na tabbatar muku shugaban Muhammadu Buhari baya fushi da kowa, bai fushi da shugaba Obasanjo.
Dattijan ɗan siyasa Arewa maso gabas Alhaji Musa Yola ya yi sharhi kan wannan lamari.
To ai baka ga amsar da Buhari ma da ya bayar, ai bai ba da afa mai zafi ba. Ai bai kamata nasu ka san mutum ku yi fada ba. Obasanjo wannan ya saba yi, yana kallon kansa ba wani kamar sai shi a Najeriya. Kuma sai ba mutum ba zai zamani sai zamani wani ba. Shi Buhari nan in an ce wai tun taron jam'iyyun suka haɗu suka ai lokacin CPC ma ya samu miliyan 12,700. Mu da muke mansa na faɗa maka nan shekara biyu da suka nace ko yake baya sai mun ce mince ya yi inda yana rayu. Magana yanzu da yake tsoho zai kai dukkan su ba wanda ya girme ni a cikin su, na san su duka. Don haka ni ba na ɗaukan wani abu. Wannan ƙasa taimakon Allah ya taimake mu.
Suleiman Hashim shine ya tattaki daga Lagos zuwa Abuja a kafa don taya shugaba Buhari murnar lashe zaɓe. Shin me ra'ayinsa kan wannan muhawara?
Obasanjo da Jinnah Muhammadu Buhari ina taso na gansu tare ne, kuma kafin ma in yi waye to ko in ce kafin a haife ni suna tare. Abin da na fahimta shine ita siyasa dama haka ta gada. Siyasa ba adawa ba ta kasancewa, kuma idan kana mulki ba amma hasada to ba za a samu cigaba. Dan sai makiyinka ko amma hasada kafin ka gane cewa akwai wani inda baraka ko inda zaka gyara. To ni hakan ba komai bane, na dauke shi har siyasa ce, kuma mu ne muke iyu shi. Kuma idan kana da maki har makiyinka ya fito ya nuna ma makiyinka ne fili da fili yafi makiyin da ba zai fito ya nuna ma cewa a ni ba makiyinka bane, kuma ya kasance a gindinka.
Zai wuya ya kaucewa hamayya mai zafi tsakanin 'yan siyasar Najeriya na jam'iyya mai mulki da adawa, musamman ma don dandalin yanar gizo da kan ba da dama mutane su rika faɗar ra'ayinsu ba linzami. Nasiru Adamu El-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 10:19. Ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashin Hausa na muryar Amurka zan gabatar. Rikicin manoma da makiyaya babban matsala ce da ke yawan addaba kasashen nahiyar Afirka, lamarin da kan janyo asarar rayuka da dambun dukiyoyi. A yunkurin shawo kan rikicin, wasu gwamnatocin jihohi a Najeriya da suka haɗa da Benue da Taraba da Ekiti suka ɗauki matakin kafa dokar hana kiwo a fili, dokar da ta janyo cece-kuce tsakanin 'yan ƙasar. A can ƙasar jamhuriyar Nijar ma ana fama da wannan rikici tsakanin manoma da makiyaya, inda hukumomi da ƙungiyoyi masu zaman kansu ke tashi tsaye danganin sun wayarwa da mutane kai muhimmancin zaman lafiya da hanyoyin kaucewa afkuwar rikice-rikicen. To daga Nijar idan muka tsallake ƙasar Burkina Faso muka je ƙasar Ghana, a can ma rikici tsakanin Fulani makiyaya da manoma a jihar Ashanti da gabashin Ghana yayi munin gaske, inda har gwamnatin ƙasar ta kafa wani kwamitin aiki na sojoji da 'yan sanda domin daƙile matsalar, har ta ba da umarnin harba duk shanun da aka hango tare da masu kiwonsu. Kan haka ne Fulani a Ghana ke kokawa kan irin cin zarafin da suka ce ana yi musu sanadiyar wannan kwamiti na sojoji da 'yan sanda da gwamnatin ƙasar ta kafa. Haka ne kuma ya sa wakilin muryar Amurka a Ghana, Radwan Abbas, ya duba mana wannan lamari.
Ƙungiyar Fulani a Ghana sun buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya ta kawo musu ɗoki don dakatar da cin zarafin da gwamnatin Ghana ke yi wa Fulani da shanunsu. Fitina tsakanin Fulani makiyaya da manoma a jihar Ashanti da gabashin Ghana ya yi munin da har gwamnati ta kafa wani rukunin aiki da cikawa na sojoji da 'yan sanda da aka ba su umarnin su harbe duk shanu da za su hango da masu kiwonsu. Hakan ya yi sanadin kashe shanu sama da 500 cikin garin Agogo da gundumar Sacira Farm Plains. Ganin cin zarafin ya yi yawa ne, ƙungiyar Fulani ta ƙasa ta shirya taron manemar labarai don gabatar da kukansu. Sheikh Usman Bare ne shugaban ƙungiyar Fulani, ya bayyana makasudin taron.
Muna so mu nuna ma duniya gabaɗaya irin cuta da kuma cin zarafi da zubar da mutunci da Fulani suka samu kansu a cikin wannan kasa a cikin kwanakin nan na baya-baya. Muna son mu duniya mu nuna musu abin da ya faru, sannan kuma mu nemi daga Allah kuma da al'umman duniya da kuma musamman gwamnatin Ghana da sauransu a tsayar da irin wannan cin zarafi da zalunci da ake ma Fulani.
Shi wannan makiyayin Alhaji Umar yana bayyana irin abin da ke wakana ne a kansu da shanunsu a daji.
Wannan abin na lakamin da suke rike da shi wai Fulanawa. Dabbobin nan da ke wurin nan ba na Fulanawa ba, akwai waɗanda suke kula da dabbobin na su ne makiyayan nan. Su sun zama abin da waɗanda an doke su ne su yi aiki. Abin da muke zama kuma ba ko inan da za ka yawo ta kai da agogon nan ka duba makiyaya, ba ka gan wurin da ba biyan tax. Kowane shekara duka muna biya, muna da resisin kuma da za mu yi mu testify wannan.
Shi ko Alhaji Halfa cewa ya yi. Akwai sin rai da nuna bambanci cikin abin da duk ke faruwan nan.
Ya kamata mutanen garin mu Ghana su san kaman kiwo, livestock yana cikin bangaren agric sector. Ma issue sun nan problem guda da muke samu shine ana stereotyping harakar ke faruwa go. Media na represent abin kaman alien versus our Ghanaian community problem. Alhali ba haka ba.
Malam Irbad Ibrahim, masanin abin da ke kai yana kawowa a duniyan nan, ya yi sokaci akan irin matakai da ake ɗauka don samar da mafita daga wannan fitina.
Babu wani matsalan da ba iya a magance ta. Saboda shi kaga muna gode ma shugabanni domin za ka yi kaman suna son su yi amfani da diplomasiya. Ba wai ba mu yadda ko wani abu haka za a yi gwagwarmaya kamar kan da ka ce chief of defense staff ya ce kar a resist abin da sojoji ke yi. Shugabanni kuma sun fito sun ce a su dai anyan diplomasiya za su yi aiki da su, shi kungiyoyin duka suke collaborate da juna. Assurance da zan ba iyayenmu shi ne ina kyautata za to kama wannan matsala za a magance ta, domin gaskiya ababen da suka gudana ababa ne da suka saba da tabi'an 'yan Ghana mu da kanmu.
Su dai makiyayen suna roƙon gwamnati a daina kashe musu shanu hakanan, kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi tsakani a biya duk waɗanda aka kashe musu shanun su diya.
A shirinmu na mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, za mu ji ta bakin hukumomin Ghana da suka kafa wannan kwamiti don sansanin hujjar su ta daukar wannan zazzafin mataki wajen tunkara shawo kan matsalan makiyaya da manoma. Masu raro anan muke da sa'a a shirinmu na wannan makon. Sai ya kasance da murya Amurka a shirinmu na al'asar duk ranar Talata. Yanzu a madadin Ridwan Abbas zai taimaka wajen kawo muku shirin. Sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta rereta mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumi ke cewa a huta lafiya.
To madalla kafin mu je ga ra'ayoyin amin ra'ayoyinku ga Usman Kabar Ortini ya shigo cikin studio namu sai kabar menene yau zamu ji ayoyin
na kasa na tsarewa ina son ne zamu magana game da WAEC da NECO yanda mutane ke kuka cewa kukan cewa tana da tsada ko farashi yayi yawa sai kuma suke cewa an yi NECO domin su saukaka musu amma kuma abin fa dukkan doki suke tafiya
to masha Allah to kafin mu zo kan yau da goben bari mu kulle shirye-shirye namu yanzu ga ra'ayoyin masu sauraro
Sabon farko na Baffa Haruna Bajogane da Alhaji Abubakar Jibril Dangusau suka ce assalamu alaikum VOA Hausa tabbas bai gyara bashi barna don haka ku gaya wa gwamnatin jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje da Sanata Rabi'u Musa Kwankwasa cewa su yi hattara kada rudin mabiya ya tarwatsa dangantakar da aka sansu da ita tun tile-tile don haka gyara kayan ka ba zai taba zamowa sauke mu raba ba Salam VOA Hausa Jinya ziyarar da Kwankwasa yayi zuwa Kano don kaucewa tashin hankali a tsakanin magoya bayan su wannan yayi daidai. Don haka muke kira Kwankwasa da Ganduje ya kamata ku gaskauta tasirin junanku don kaucewa tashin hankali wanda zai iya rutsawa da ƴaƴan talakawa ba ƴaƴanku ba daga Sadi Sa'idu Daura. Sai sako na gaba yace Salam VOA Hausa muna fatan taron da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ko CEDEAO ke yi wajen samar da kuɗi na bai daya a tsakanin kasashen isa haƙun su ta cimma ruwa daga Alhaji Umar Forever da Adam A Adam Gashuwa
to ga Muhammad Lalo da takaitaccen labarai
to a daren yau Talata ake saran shugaban Amurka Donald Trump zai yi magana kan karfin tattalin arziki da kuma kira ga manyan jami'an kasar da su hada kai a dauki mataki kan batun shige da fice yayin da zai gabatar da jawabinsa na kan halin da kasa ke ciki jawabin nasa wanda za a watsa kai tsaye ta kafar talabijin wanda kuma zai gabatar a gaban taron hadin gwiwa majalisun dokokin kasar na zuwa ne shekara guda bayan da shi Trump din ya hau karagar mulki Har ila yau zai gabatar da jawabin ne kusan mako guda bayan da aka kai ruwa rana kan kasafin kuɗin ƙasar da kuma batun wasu bakin haure waɗanda suka shigo ƙasar nan ta haramtaccen hanya a lokacin suna ƙananan yara. Dakarun ƴan aware a Yemen sun yi wa fadar shugaban ƙasar da duniya ta amince da shi ƙawanya wacce aka kafa a babban birnin na wucin gadi da ke Aden lamarin da ya ƙara dagula rikicin siyasar ƙasar wacce ke kudancin ƙasashen Larabawa. Fadawar wannan birni na Aden a hannun dakarun ƴan awaren shi kawo ƙarshen kwanaki biyu da aka kwashe ana ba ta kashi tsakanin dakarun da ke goyon bayan shugaba Abdurrabb Mansur Hadi da kuma dakarun da ke goyon bayan majalisar wucin gadi ta kudanci wacce aka kafa ta a shekarar da ta gabata domin a farfado da tsohon jihar da ke kudancin Yemen mai cin gashin kanta.
To masu sauraron mu nan kuma zamu da sa'a sai kuma can anjima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Gresham da ta bada umarni sai kuma injiniyan mu Malam Nelson ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa ku huta lafiya yanzu sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.